daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nizar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM duk a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizo mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai so.
Sai kuma ni Usman na Hamadi.
Sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ne da shugabanci na gari inda yau 25 ga watan Yuli shekarar 2018 zamu karasa maganar da muka faro a makon jiya akan bunƙasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya karkashin jagorancin hukumar Smidan.
Duk wanda ya saba da sana'a in ka ce mashi ga aiki ma ba zai ba. In kika kalle yanzu suffa arewacin Najeriya zaki ga kamar yanzu idan kika je Kano zaki ga yara sun gama digiri na ɗaya sun yi na biyu sun yi na uku suna kasuwa. Iyayensu sun koya musu karatun ne amma domin su san yadda za su rike musu kasuwanci. Haka ya kamata tunaninmu ya canza. Kuma wannan tunanin an fi samun matsala na arewacin Najeriya saboda mutanen kudu tuni sun fara yin nisa akan wannan matsalar. Za ka ga mutum ya gama digiri ɗaya ya gama na biyu ya gama na uku amma baya aiki. Yana sana'a ne kuma yana ɗaukan mutane aiki.
Bayan mun ji karshen tattaunawar da muka yi da Dr. Dukwa Rada shugaban hukumar Smidan ta Najeriya kenan bayan ya kawo ziyara nan sashin Hausa na muryar Amurka za kuma karanto ci gaban amsoshin da kuka ba mu a tambayar da muka muku.
To bari mu fara da jin amsoshin tambayar mu game da yadda kuke kallon maganar bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya.
To sakon farko ya fito ne daga Aminu Ali yace ai babbar matsalar ita ce matakai da ka'idojin samun kudaden rancen da gwamnati take samarwa suna da wahala duk da cewa ita gwamnati kuma tana ikirarin waɗannan matakai masu sauki ne wallahi ba su da wani sauki sai kaga a ƙarshe sai su jami'an bankuna da wasu manyan gwamnati ne suke amfana da irin waɗannan shirye-shiryen tallafawa masu ƙanana da matsakaitan masana'antu amma ba talakan da aka yi shirin domin shi ba duba a gyara Allah ya taimaka.
To sai Binyaminu Mu'azu ɗan mama yace yau da gobe su dai ƙananan sana'o'i ginshiki ne daga cikin ginshiken ci gaba da kuma bunƙasar tattalin arziki kuma shine makasudin kafa wannan hukuma ta Smidan. Amma samsam wannan lokacin ƙananan sana'o'i ba su samu kulawar da ta dace daga hukumar kamar yadda doka ta tanadar. Domin kuwa mafi akasarin masu waɗancan sana'o'i ba su ma san da hukumar ba ballantana su san amfanin ta a gare su da ma tattalin arziki kasar baki daya.
Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau yace yau da gobe babbar matsalar dai ita ce rijiya ta bayar da ruwa sai kaga guga ta hana domin gwamnatin tarayya takan yi iya kokarin ta wajen tallafawa marasa karfi amma idan inda giza ke sa karshi ne kafin ya iso wurin talakan ba wasu bara gurbi a ko kuma jami'ai sai su yi sama da fadi da abin inda za su killace daga su sai iyalansu da fatan gwamnati za ta yi tsari mai kyau yadda tallafin zai dinga isowa ga talaka har gida.
To sai kuma Dauda Hudu Unguri yace salam yau da gobe tabbas wannan shirin na gwamnatin tarayya wanda ake kira Smidan to gaskiya dai ƙananan masana'antu a ƙasar nan suna fama da rashin jari da kuma wayewa akan fasahar kasuwancin zamani wanda da haka ne muke kira ga wannan hukuma da ta tashi tsaye wajen wayarwa da matasa kai da nuna musu muhimmancin sana'o'in hannu da kuma dogaro da kai.
Shamsuddin Abdullahi makanike Rijau yace babbar matsalar da wannan shiri na Smidan ke fuskanta ta bata wuce sanya siyasa a waɗansu lokuta ba wato matukar dai mamallakin kamfani baya dasawa da gwamnati to wannan shirin kam zai zame masa kwalili, watu saide ya gani anayi ama kopta. Dapata gwamna tuzata pariga tarada saa watalwa gama ekatongwa nenshiri. Ndiwe mungkua kuwa natani, ndiwe mungkara papawa tarada uri warwana tatalang arzi jenka sabay chida.
Tuse Ibn Abdullah Bujude. Yace rashin wayar da kan jama'a akan shirin akoda yaushe gwamnati na kirkiro kyawawan hanyoyi na saukake wato radadi ga yan kasa amma sanarwar shirin yakan yi karkashin wato wani ma za a gama bai san anyi ba anan yankin da yake wato Kwami a jihar Gombe bai da labarin wanda ya ci moriya irin wannan tallafin
To sai Zamzam Ibrahim Maryam wato Maryam ce sunanta kenan a gaskiya an yi wa mutanen jahar Katsina training horarwa kenan domin za a ba su tallafin jari don fara sana'o'i ko bunƙasa sana'o'in su amma har yanzu ba a fara ba da wannan tallafin ba an yi program din ne a farkon wannan shekara amma har yanzu mutanen kananan hukumomin jahar ba su ga kudaden ba Alhaji Dukko Umar Rada ya kamata ka duba wannan al'amari
To sai kuma Shehu Adamu Rijau yace to idan ma har akwai matsalolin da wannan shirin ke fuskanta ba zai wuce rashin kaiwar abin ga waɗanda ake yi domin su ba saboda cin hanci da rashawa yayi yawa a ƙasar mu Najeriya wato kamar kamun kazar kuku duk wani yunkuri da gwamnati ta yi wajen yin wani abu ba za a rasa samun masu yi wa abin zagon ƙasa ba
kin san kamun kazar kuku ta mana mushe dai shake wuyan gaba daya to sai kuma Iliya Sa'idu yace yau da gobe ina maganar masana'antu babu wutar lantarki ai masana'anta sai dai ta aljihun jami'an gwamnati da kuma jami'an hukumar masana'antu din kawai Allah dai ya kawo ranar da takan kasa ta Najeriya zai samu yancin kanshi
sai Sade Sa'idu Daura yace yau da gobe tabbas muna da masaniya akan wannan hukuma ta Smidan wadda take inganta kananan sana'o'i dan ni shaida ne akan haka ganin yadda aka horar da dimbin mata sana'o'i da tallafawa marayu muna fatan Allah ya sa wannan shiri ya kai kowane sako a Najeriya
Sai Ismail Hamza Idris yace assalamu alaikum VOA ni sunana mun riga mun fada yace ya fito ne daga Sabuwa local government a Katsina yace ina cikin wannan shiri na taimakawa kananan masana'antu wanda aka dauka na wannan shekara mun cike form mun je mun yi training daga nan aka ce mana mu je mu saurara sai bayan wata daya to izuwa yanzu ba wani labari amma dai an ce mana an fitar da wannan kudi na kudin matsalar tana wajen gabannin program din ne kamar yadda aka gaya musu kenan cewa su suke cinye kudin su
sai Abubakar Salisu Gozaki yace salam yau da gobe hakika mu ƴan Najeriya muna ganin rijiya ta bada ruwa amma guga ta hana ganin ko a kwana nan an ce za a raba wa al'umar kasar kudin da aka kwato daga kasar Netherlands amma wasu ƴan majalisa sun hana
Sai Jamilu Musa Sabon Layi yace salamu yau da gobe al'ummar karkara kuma mazauna garin Sabon Layi da kewaye har yanzu babu wani tallafin da za a ce gashi daga gwamnati ne idan ma akwai to baya zuwa ga mu talakawa sai masu uwa a gindin murhu ke samun haka abinda nake nufi kenan inji shi to mun gode kusan na karshe kenan mu ce a cigaba da aiko mana da sakonni to a makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawar da abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad tai da Dr. Umar Dukko Umar Rada wanda shine shugaban hukumar kula da kanana da masakaitan masana'antu a Najeriya wato Smidan a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashin Hausa inda kuma ya tsaya a inda yake nuna muhimmancin a ce mutane suna dogaro da sana'a ne ba wai dogaro da aiki ba
kuma wallahi tunanin mutanen mu ne ya karkata ga aikin gwamnati wanda a duk duniya idan ka kalla za ka ga aikin gwamnati aiki ne wanda ake yi kawai domin a rayu wato aiki ne ake yi a ci abinci a biya kudin gida a sai mota a yi bacci a mutu so ba wani aiki bane wanda za ka samu kudi ko wanda za ka azurta haka azurta mutane har kuma mutanen da ke tare da kai su ma su samu hanyar cin abinci so duk wanda ya saba da sana'a in ka ce mishi ga aiki ma ba zai ba in kika kalle yanzu suffa arewacin Najeriya zaki ga kamar yanzu idan kika je Kano Za ki ga yara sun gama digiri na ɗaya sun yi na biyu sun yi na uku suna kasuwa. Iyayensu sun koya musu karatun ne amma domin su san yadda za su rike musu kasuwanci. Haka ya kamata tunaninmu ya canza. Kuma wannan tunanin an fi samun matsala na arewacin Najeriya saboda mutanen kudu tuni sun fara yin nisa akan wannan matsalai. Za ka ga mutum ya gama digiri ɗaya ya gama na biyu ya gama na uku amma baya aiki. Yana sana'a ne kuma yana ɗaukan mutane aiki. Amma mu za ka ga ko sana'ar zamu yi sai dai mu yi services amma ba za mu yi abinda wanda zai jawo mu mutane alheri su ma su amfana wanda ke aiki karkashin wannan hukumar su amfana kuma su ma su amfani iyalansu.
Smeden wacce ko wanda yake da karamin sana'a kun nuna masa wato yadda zai yi ya bunƙasa sana'arsa ko kuma ya ci riba daga ƙarshe yana kan haka sai ya zo bai samu nasara ba ta ya kuke bullo wannan lamarin.
Wato abu ne wanda ke da wahala tunda abinda duk zaka je ka roƙan mu wani cewa ga yadda ya kamata a yi. Wani abu ne wanda ke da wahala kuma sadda na shigo cikin gwamnati abinda na fahimta zai na fahimci cewa akwai rashin haɗin kai tsakanin hukumomin gwamnati wa'anda suke yin abu iri ɗaya. Kamata yayi a ce idan kuna cikin gwamnati hukumomin gwamnati sun taimaka ganin cewa kai kana kaza ni ina kaza kawo naka in kawo nawa mu hada mu ga cewa mutanen Najeriya sun ci nasara kuma tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa. Ba za mu kalle shi ba kamar kishoyi ina aiki ni nike son a ce nayi kaza wani kuma shi yake son ya ce an yi kaza duk shike kawo mu matsatsali. Amma ganin wannan matsalar ya sanya mataimakin shugaban kasar Najeriya ya kirkiro wani abin nan da hukumar Smeden wanda muke ce ma MSME clinic wato kamar asibiti ta kanana da matsakaitan masana'antu wanda muke zuwa jahohi muna ana tara masu kanana da matsakaitan sana'o'i tare da shi mataimakin shugaban kasa kuma sannan aka ce duk wani shugaba wanda ke shugabantar hukuma wanda take da wani alhaki akan kanana da matsakaitan masana'antu kowa sai ya zo da kanshi da shi da mukarraban shi akwai hukumar Smeden akwai Bank of Industry akwai Standard Organization of Nigeria wanda suke quality control akwai NAFDAC wanda suke abin nan akwai CACO wanda ke register sana'o'i da kasuwanci duk wa'annan hukumomin da duka bankuna na ƙasa suna haduwa mu ji mu saurari mutanen su ga mutanen huska da huska a saurare su a ji menene matsalar su in an ji matsalar su sannan kuma nan take a bada solution a bada wato kamar a basu magani akan matsalar da take damun su wanda kuma sai an je office to daga nan a te office kuma da hukumar mu da office din vice president muna kokari mu ga cewa cikin abubuwan da muka bari baya me aka cimma nasara me ke ba a cimma nasara ba ina matsalar take.
Kwanaki akwai labarin da ya fito cewa an samu kuɗin da aka karbo daga watan tsohon shugaban kasa Margai Sani Abacha cewa ko za a raba wa talakawan Najeriya ne watakila a samu dan sauki ga talaucin da mutane ke fama da shi da rashin sana'a. Wannan hukuma ta ku tana da karancin kuɗin da take bayarwa ga mutane amma kun iya koya mutane yadda za su bi su sana'ar su. A tunaninka idan aka dauki irin waɗannan kuɗaɗen da ake ta karbowa aka saka irin waɗannan hukumomi ba zai taimaka ba wajen inganta sana'o'in mutane wajen ba su jari?
Wato kin san gwamnati da irin nata tsari da irin nata tunani kuma ina ga wannan tunani na araba ma masu tsananin talauci irin wannan kuɗin a Najeriya ya fito ne bisa ga irin tsananin kiyasi da hukumomi ke bada na cewa akwai tsananin talauci a Najeriya da kuma ganin cewa kin san mutane suka rena kuɗi amma mu mun sani da muke wannan irin hukumar cewa irin wannan kuɗaɗe yanzu wani na iya cewa 2,500 mi za ta yi mu ne. Amma ni na sani a ƙauye mace idan ta samu naira 2,500 yanzu zai ba ta jarin da za ta iya sayan gyaɗa ta yi kulinta ta yi man gyaɗarta ta kai kasuwa ta saida ta sai za ta iya sayan wake ta kosai mai saida ayaba zai iya sawo a jarin sayan ayaba ya je ya saida mai saida rogo zai iya samun jarin da zai saida rogo. Akwai mutumin da rayuwar shi tunda ya tashi bai taba kama naira 2,500 ba tashi shi kadai so irin wannan mutumin in ka ba shi naira 2,500 za ta iya canza rayuwar shi kuma abinda muke tunani a matsayin mu na hukuma na irin wannan karancin kudade dan mun nazarci hukumomi irin namu a kasashen duniya ya suke ina suke samun kudaden su ya suke rayuwar su wannan shine dalilin da yasa muke yanzu haka dokan mu tana gaban National Assembly tana gaban majalisar dokoki ta kasar nan na ganin cewa an canza dokan mu an ba mu damar da zamu iya neman kudi wanda waje daga cikin kudaden da ake bamu na budget wato daga gwamnatin tarayya ya zamana cewa muna iya neman makan mu kudi
wanda
daga kungiyoyi daga manyan kamfanoni wanda suke yin abubuwa a Najeriya na ganin cewa muka samu wannan kudaden za su taimaka wajen gudanar da ayyukan mu wajen horawai ba su kayan aiki samun musu wurin yin sana'a
hada
gwiwa da sauran hukumomi na ganin cewa abubuwan nan sun bukasa because hukumar mu sana'a kanana da matsakaitu a Najeriya tana bada aikin yi kashi 84% a Najeriya so irin wannan hukumai bangare ɗaya baya iya daukar nauyinta kama mini in kama maka ne wato sai an kamo kan kara da na jaki na doki an hada a ga cewa lalle mun samu irin biyan bukatar da muke bukata but abu ne wanda zai dauki lokaci kuma abu ne wanda ba yau ba ba gobe ba amma dai mu a iyakar basiran mu da tunanin mu muna yin abubuwan da muke gani su ne za su kawo ci gaba da haɓaka a ɓangaren tsanana da matsakaitan masana'o'i a ƙasarmu Najeriya.
To daga ƙarshe me za ka ce wa matasanmu?
To matasanmu tsakani da Allah akwai ƙalubale kuma sai mun gaya ma juna gaskiya sai mun yi ma kanmu ƙiyamul laili. Wato gaskiya magana ita ce matasanmu suna da san abu wanda ke da sauki ba sa san su bi hanya mai wahala wajen samun makansu abun yi da kuma neman kudade yanzu abun da zai baki mamaki shine yanzu mu a hukumar da muke kahin ka ga dan arewa mutum daya yazo neman wani abu ko kokarin cewa sai yayi wani abu dare da mu zaki ga kin ga dan kudu mutum 10 ko 100 yazo maka saboda shi in yazo yana iya kwana 2 3 4 5 ya wata daya yana bin abin da yake nema har sai ya cimma gurin shi mu kuma in muka zo so daya muka zo so biyu sai mu ce mun je ma wulakanci ake ko ba a samu abin nan ko wahalar banza ce sai mu koma gida mu sa benci sai mu zauna sai mu ta ba da labari so gaskiya tsakani da Allah sai mun ga
majalisa
eh mun ga makanmu gaskiya sai mun tashi tsaye kuma alhamdulillahi tsakani da Allah tunanin mafi yawancin matasan arewa yanzu yana tace yana canzawa ko an ga uwar bari ne ko kuma tunanin ne yake canzawa yana tafiya tare da lamari na duniya amma tsakani da Allah matasan musamman waɗanda suka yi karatu yanzu zaki ga suna neman makansu sana'o'in yi ba tare da neman aikin yi ba
saboda ban yi mamakin maganar da kai na cewa matasan mu tunanin su ya canja ba akwai wata wato da ta yi degree ta gama karatunta ta shiga harkan noma mace ce kuma matashiya ce ko 30 ba ta kai ba amma ta shiga harkan noma kuma Allah ya bunkasa mata abin da take yi saboda ta ce juriya da sauran su so saboda haka idan ina ganin idan matasan mu tunanin su ya canza da wanda suka yi karatu da wanda ba su yi karatu ba sa'annan hukumomi irin na kusmedan suka shigo aka nuna musu yadda za a tsara abubuwa sa'annan daga gwamnati kuma aka dauko abu yayi sauki to za a samu sauki bil haki
to gaskiya ne Hajiya because yanzu haka wannan taron da muka zo a America yawancin mutanen da muka zo da su yawancin waɗanda suka halarci wannan taron daga Najeriya mata ne matasa abin sha'awa kuma gaskiya yawancin su suna kawo kayayyakin su ma America ta kalkashin wannan hukuma ta AGOA wanda gwamnatin America ta kafa wanda ke saukaka ma masu shigo da kayayyaki daga Africa zuwa kasar America sauki ta bangaren yafe musu biyan haraji akan kayan da za su shigo da shi da kuma suna iya shigo da kayan ba adadi ko nawa suke iya shigo da shi wannan shine abin da amma yau shekara 18 da kirkiro wannan act din da gwamnatin America ta yi amma idan kika kalli matasa mutanen mu daga Najeriya wa'anda suka amfana daga wannan shirin tsakani da Allah kalilan ne kuma abun ban takeici ne. Zaki ga cewa kasashe irin na East Africa, Namibia the rest of them, su South Africa, su ne zaki ga suna cin gajiyar al'amarin. Amma mu yanzu a Najeriya alhamdulillah zamu ce yanzu an kafa committee, an kafa strategy committee, an tsaro da tsarurrukan da za a je a wayar da kan masu sana'o'i irin wannan da za su iya kawo kayayyakin su kasar America, su saida shi ba tare da sun biya haraji ba, sannan kuma su shigo da adadin da duk suke bukata su shigo da shi kuma a kowane bangare. Wannan abu ne alhamdulillah idan cikin sauran shekaru 7 da ya rage mu wannan yarjejeniya tsakanin kasar America da Africa, za mu iya cin gajiya abun bakin gulgudan abun da muke. Kuma mu a matsayin mu na hukuma namu shine mu wayar da kan su masu irin wa'annan kayayyakin, kuma mu shiga ya musu ga ka'idojin, ga hanyoyin da ake bi. Idan muka gaya musu wannan, nasu kuma shine su su kokari su ga cewa sun kawo kayayyakin su, mu kuma za mu zo mu bunƙasa sanin su akan yadda ake shigo da kayayyaki da yadda ake fitar da kayayyaki a ƙasa, tare da sauran hukumomi da suke da irin wannan alhakin a kasashen mu na Najeriya.
To da fatan matasan mu za su nemi taimakon ku, kuma da fatan hukumar ku ba za ta gajiya ba
insha Allah.
Mun gode da shigowa shirin mu, kuma da fatan in muka ƙara gayyatarka ko ta hanyar waya ce za ka amsa gayyata
kowane lokaci. Mun gode Hajiya.
To kafin mu karasa shakatawa da wakar mamman shata ta kudi a kashe su ta hanya mai kyau, za mu dauki wayar ku mujiya. Kuka kalli wannan hira da muka sa daga makon da ya wuce zuwa yanzu, mun so mu sami wanda zai mana fashin baki, to amma layi ya mana tusu, saboda haka za mu goku ku tofa. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sai kun kira, bari mu dan shakata.
Kashe su ta hanya mai kyau, kudi a kashe su ta hanya mai kyau, kudi mu kashe su ta hanya mai kyau, kudi a kashe su ta hanya mai kyau. An daina almizaranci, ba shashanci, ba sakarci, in ka nemi kudi ka tara.
To da fatan da gwamnatin da zamidan din da ku mutanen gari da zamu kashe kuɗi ta
hanya mai kyau
haka yake. Hassatu, to bari mu samu mu lallaba mu dauki waya ko.
Hello,
eh, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da muke magana.
Kana magana da Ahmed Meku mai kaza da Salwa, ma'ajin kungiyar muryar talaka nation jihar Plateau.
To barka da warhaka. Me zaka ce, kaji makon da ya gabata zuwa yanzu mun saka hirar da muka yi da shugaban hukumar Simidan ta kula da kanana da matsakaitan masana'antu. Me kuka tsinta daga bayanin sa, kuma me tace shawara ku a matsayin ku na mutanen gari da danku ake wannan?
A gaskiya sana'a musamman a ce sana'ar hannu tana da mutukar muhimmanci da al'umma. Kamar yanzu a ce misali, mutum ne yaransa shi hanshakin dan kasuwa ne, kuma yaransa yana makaranta, ya kamata a ce yana dan in ya dawo daga makarantar nan ya dan rinka nuna mai harkan, saboda yau da gobe idan ya je karatu ya dawo ya nuna mai harkan a hankali a hankali, wata ran zaki ga shi ma ya zama babban mutum, kuma shi ma ya bunkasa kuma ya raye wa'ensu a gaskiya, kuma kasuwanci da yawancin mutane attajirai suke hana ƴaƴansu su yi yakan jawo nakasa a cikin al'amuransu, in sun zo sun rasu zaki ga harkokin ya mutu, kuma da shauransu abu dai zai zama dai gashi nan gashi
sana'a ta tsaya. To mun gode sosai. Yawwa, to kin ji maganar da yake ko
yana
magana yanda misali kana da wani babban kasuwanci ko kamfani ko wani abu, idan yaranka sun iya wannan irin sana'a koda suna makaranta, to ko barin duniya kai.
Salamu alaikum.
Wannan sai ya ci gaba ga wani. To
to wa alaikum salam.
Hello
muna jin ka.
Hajiya, ina lafiya.
Lafiya kalau.
To kai sarkin Fulani yake magana, wallahi na yadda da ina tirayin number naku, Allah zan bai kama ku ba sai yau.
To sarkin Fulani, to fa mana albarkacin bakin ka akan magana sana'o'i ga mutane muhimmancin su.
To gaskiya kun zabu busa ne mu kiwo ne, sai dai kun kawo charge na kiwo za mu ba ku su ba
tsara. To ai ita ma sana'a ce.
Shine ai.
Sarkin Fulani, ai ita ma sana'a ce.
Tunda kuma ai yaran ku suna bin ku, yanzu za ku tafi kiwon ku.
Yau ba su shawara.
Kun zabu sanan na mu kiwo jaru ne, sai kun kawo fagen shi kiwo to kana za mu ba da gudunmuwa. Kun sai sanan wani kamfani wannan mu ba mu sani ba.
To yayi daidai. To mun gode sosai Sarkin Fulani.
Mun gode kwarai.
To banda Sarkin Fulani, ai kiwon ma fa
shine ai
da jawabi yake. To yanzu zamu dauki ga wani nan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To da wa muke magana?
Kana magana da Fahad Abdullahi Espawa daga jihar Kebbi Zulu Kalgaman.
To Fahad, muna jin ka. Ka ji dai tattauna da aka yi da shugaban hukumar sana'o'i ko?
Gaskiya na ji wannan
tattaunawa.
Tattaunawa ta yi kyau.
Me ce shawara?
Abinda shawara ta ga matasa na Najeriya. Kowa ya tashi tsaye ya kama noma, a kama kiwo, a ringa tsotsa dangantaka na sana'a tsakaninmu da kowace ƙasashe ne.
Haka. Saboda Fahad, wannan shawara ce ai ne kyau.
Gaskiya kan mun gode kwarai.
Noma, sana'a, dangantakar kasuwanci tsakanin ƙasashe, mun gode sosai. Yawwa, a kwana lafiya. Kun ci a ƙarasa yana lafiya.
Ai lafiya ba.
To kin ga duka in kika kula kamar yanda shi Nasmedan shi shugaban su duka raɗe ce, ya lura matasa ma da suka yi karatu kamar suna farga. To ga wani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
To da wa muke magana?
Ba barka da malam da kokenci.
To muna jin ka.
To. Ni na wa shawara ya kamata kamar da kuka kwadi din nan.
Eh.
Yana da kyau ko menene za a yi. Sai sa hakuri.
Haka.
Eh
wato ko da sana'a ce.
Ni kinikin labin dan da zaka yi kai sa hakuri, in Allah ya da wata rana zaka ci magure.
To mun gode sosai Muhammad Bida. Sai dai ka bar rediyon ka na ta bayani.
Eh saboda haka ko wani kamar ko kiwo ko
noma
ko noma inda mutum ya sa an hakuri sai dan Allah ya da wata rana sai dan zaka dace.
Eh
amma kace za ka yi saurin jin dadi to bai yiwuwa.
Ba ce fafe gura ranar tafiya. To mun gode sosai, Allah ya saka da lafiya. Yawa mu kwana ko mu ƙarasa yi ni lafiya.
Gode
kwarai daga daren yayi a can ai.
Ai ko dai.
To kin ga dai duka gaba ɗaya maganar da suke yi akan maganar cewa a inganta ne, ma'ana kenan 'yan Najeriya ko mutanen kasashen mu sun fahimci cewa sana'a ita ce hanyar dogaro da kanka.
Gaskiya ka.
Kuma idan ka tsaya kana jiran aiki, to shine wannan wai tsammanin marabbuka ko inji Bahaushe wai mallaka yakino ma dallaka. To kai aiki bai samu ba, kai baka koyi sana'a ba, kai baka iya komai ba, kamar yanda shi Dikore da ka misali yace a Kano wai mafi yawanci zake ga mutun yayi karatu yayi digiri wai amma kuma zake gan shi a kasuwa yana ta faman shagon kasuwancin sa da sauransu. To haka yake kamata duka a ce an auri wannan al'amari gaba daya.
To da fatan matasa dai za su ji su ma wanda ba sa sana'a duk su kama. Tunda a cikin wasu wanda zaka ga wani ya ce ai kananan masana'antu suna taimaka ga tattalin arziki kuma gaskiya ne.
Tunda zaka zama kai kake bada aiki ba aiki ba kama.
Gaskiya.
To da yanzu kan duka dole mu tattara ina mu ina mu saboda lokaci yayi sai gobe mu dada harkan maganar lafiya. Yanzu kan amadadin
Hafsat Bello dan mai so.
Sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin. Engineer mu ne yau shine Mr. Skip. Ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke ce Allah ya tabbata mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalaci.